Mai sauraro sunana Yusuf Nadaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM musamman a dangane da wani batu wanda daidai wannan lokaci muka tsinci kanmu wanda matasa mai sauraro zaka ga matasa suna jagwalgwala waya a hannunsu kuma ana ta maganganu akan cewar wato wata harkar cewar da take kawo kuɗi tsugugu wanda zaka ga a kwanan nan ma akwai wani matashi wanda ya ce da zarar wannan harka ta fashe zai biya wa Najeriya bashin da ake binta. Akan hakan muka tuntuɓi wani ɗalibi da yake yin babban digiri a jami'ar Bayero wato Shu'aibu Lom Matawalle wanda yake yin digiri na babban digiri a ɓangaren nazarin wato halayyar ɗan adam da kuma zamantakewar shi ɗan adam ɗin. To Shu'aibu Lom Matawalle, ga shi matasa sun tsinci kansu a wani yanayi na wani wasu harkoki na business za a ce kenan, ko kuma harkokin waya wanda ake latsa-latse wanda ake magana akan cewa za a samu kuɗi tsugugu. To menene ya jawa waɗannan matasa namu wannan tunani ya tafi tunaninsu ya tafi wannan guri?
Malam Yusuf ya dawo ce mun zaka yi ana wata harka ta ɓullo wadda ake ci da gumin matasa, saboda in muka duba za mu ga matasa yanzu sun mai da hankali akan abin da ake kira business na waya, wanda babu wani business wanda yake tabbatuwa wanda yake shi na waya ne. Abin da yasa na ce ma ana amfani da gumin su shine manhaja ce ake installing a waya. In aka installing a waya, kai ana amfani da data kani wadda kake da ita na samu wa'annan wanda suka installing kuɗi da wannan abun. Ta wannan fannin kenan. Ta fannin matasan su kuma akwai abin da muke cewa aggression a sociology. So shi aggression din nan shine yanzu yake tare da su a cikin zukatansu. Aggression din nan yana iya zama frustration. Kamar yanzu misali, mutane kullum kamar
da ka bada frustration din ne kenan shi kuma.
Shi frustration kamar abu ne na kaguwa ko damuwa. Bari mu baka misali yadda zaka gane shi abin da frustration aggression yake nufi. Kamar kai ne ka kai matarka laborin tana lebo, in an yi rashin sa'a kana tsaye a wajen da kaga likita ya fito kana tambaya me yake faruwa me yake faruwa me yake faruwa. In aka yi rashin sa'a, in aka ce matan nan ta rasa ranta, to zuciyarka za ta iya bugawa ko kuma mutum ya fadi a rasa shi. Saboda haka su waɗannan matasan sun ɗauko wani abu ne wanda su kansu ba su san menene shi ba, suna nemo wa wasu kuɗi ta hanyar amfani da gumunsu na siyan data na biyan wa kansu bukata a tunaninsu, kuma ba biyan bukata bane ba. So shi yasa akwai masanin da Sigmund Freud ya raba al'umma ko kuma ya yi magana akan tunanin al'umma zuwa gida uku. Akwai abin da muke cewa it. Shi it din nan shi ne wanda ya samar da dan adam din. Akwai abin da ake cewa ego da super ego. Duk daga lokacin da aka ce ego din mutum ya tafi ya kai kata waje daya, baya iya tunani da kanshi, to komai zai iya faruwa da shi. So shi da ego da super ego suna aiki ne a tare. Daga lokacin da aka ce daya bai yi aiki tare da dayan ba, to an samu matsala na shiga wani yanayi mara daɗi. Akwai profesor da na ji yayi magana cewa wannan akwai mutane suna kalmar da za ta fashe. Yace ba wai ana magana fashewa ne na za a tsinci mutane a wani waje wanda ake killace mutane. Ni kuma a Najeriya ta ina ganin su mutanen nan da suke cewa za ta fashe ya kamata a ba su kulawa ta musamman, saboda akwai abin da muke cewa personal problem, akwai abin da ake cewa societal problem. Wannan abun ba wani abu bane ba, societal problem ne a yanzu.
Societal problem yake dan mai sauraro ya gane.
Societal problem abin da yake nufi matsala wadda ta shafi al'umma gaba daya, saboda su suna rayuwa ne a cikin al'umma. To daga lokacin da aka ce an rasa wani, to al'umma aka rasa gaba daya. Saboda shi wannan abu da ake magana an taɓa yi, ba wai sabon abu bane ba, kuma mutane mantuwa ce da su. In an yi abu kuma sai a zo a sake shigo da wasu dabaru. Wanda ake na farko shine ana sa kuɗi ne, wannan kuma aka ce ba za a sa kuɗi ba. Ka fahimta bambancin?
To yanzu kamar yanda ka faɗa, za ka ga matasa duk inda kai a unguwa sai ta fashe, ko za ta fashe, ta kusan fashewa, kuma da zarar ta fashe wai mutum zai samu maƙudan kuɗaɗe. To dama misali
a ku irin nazari irin naku dan adam yana samun kuɗi ba tare da yaje yayi kasuwanci ko yayi aiki ba
ai babu wani dan adam da yake samun kuɗi haka kawai ba tare da yayi kasuwanci ba yayi wahala yayi aiki da gwamnati akwai wani shiri da kuka taba yi kwanakin baya na bada misali da shi a wancan tattaunawa da muka yi akwai wani mutumi da yake saida dankali kaga wannan mutumin da yake saida dankali abin da yasa nake bada misali da shi saboda jajircewar shi bai tsaya ya nade hannunsa ya ce wai zai yi amfani da waye shi dan ya samu kansa kuɗi ba a'a yayi dai amfani da karfinsa da gumunsa domin samu kansa mafita wannan kuma mutumin in ba ai wasa ba a cikin unguwar nan da ake rainawa sai yazo yafi kowa kuɗi a unguwar saboda kasuwanci yake yi kullum kuma samu cigaba yake a kasuwancin daga buhu ɗaya ake magana zuwa buhu 20 ko sama da haka saboda haka babu wani kuɗi da ake samu haka a zaune a kalade hannunka mu a nazariyar mu shine akwai tunda mutum Allah ya bashi kwakwalwa ya bashi tunani ya shimfida kasa to me kake jira kuma ka samu ya rige naka kai amfani da kwakwalwarka wajen samo wa kanka hanyar shiga kuɗi mafi inganci a kanka
to su wannan matasa da suke jiran ta fice wasu shawara za a ba su
shawarar da za a ba su gaskiya su nemi ilimi su raba kansu da tunanin wai wani abu za su samu kuɗi suna zaune ko makamancin haka wannan cewa za ta fashe da matasa suke yi wallahi ba wani abu bane ba illa gurbataccen tunani sannan kuma su mai da hankali wajen neman kuɗi komai kankantarsa su yi amfani da gumunsu ba sai da wasu su dinga amfani da gumunsu ba
wato dai kana ganin ku a tunaninku ba wani abu da zai fashe kenan
gaskiya ba wani abu da zai fashe
suna cewa kamar suna tara wasu abubuwa da ake cewa ai sai ka ji mutum yana sa yanzu yana da guda 100 yanzu yana da guda kaza wato duk wannan tarawar da suke yi garas da fuka suwa kenan su je su kasuwanci
duk wannan ai data su ce ake tarawa ba wani abu da ake tarawa kawai su je mahanyar kasuwa su je kasuwa su kasuwanci yafi musu wannan tara data ta su da ake su suna tara data su wanda suka samar da application din ne suka samar da shi wannan application din suka dora akan wayar su suna cewa ana mining ne ko whatever dai so wannan data su ake lissafawa data su kuma daga lokacin da suka gama samar da data ta su za su zo su rufe application din su sun gama kwashe abinda za su kwashe sun yi gaba
to mai sauraro Shaibu Long Fatawalle kenan dalibi mai babban digiri a nan jami'ar Bayero shi kuma sunana Yusuf Nadabo Ismail insha Allah Rabbi yanzu zan sake dawowa domin tattaunawa da wani wanda yake jiran tafashe din sai kun sake ji na a karo na biyu.